بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na biyu ga watan Rabiu Thani hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 daidai da 24 ga watan 9 miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Jibuwis dake cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Kitabu Tauhid littafi ne wallafar babban malami Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab wanda muke bibiyar sharhin nan na Fathul Majid na Al-Allama Al-Imam Abdurrahman Ibn Hassan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi wannan kuma shine darasin mu na 24 a cikin wannan littafi mai albarka muna nan dai a cikin babi na biyu a cikin wannan littafi babin falalar tauhidi da kuma irin abinda tauhidi yake yi na kankare zanibi mun karanta hadisi a darasin da ya gabata na Itban bin Malik ɗaya ne daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda ake kiransa Itban ibn Malik ibn Amr ibn Ajlan al-Ansari min Bani Salim bin Awf sahabiyun jalilun mata fi khilafati Muawiya wannan duk bayani ya gabata akan haka hadithin kuma Imam al-Bukhari ya fitar da shi Allah ya kara masa yadda haka Imam Muslim shi ma ya fitar da wannan hadithi inda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah lalle haqiqa Allah madaukakin sarki ya haramta wa wuta cin jikin wanda duk yace la ilaha illa Allah kuma yace yana cewa la ilaha illa Allah nan yabtaghi biha wajha Allah yana mai neman yardar Allah wajen fadin wannan kalma to mun karanta wannan hadisi kuma mun tattauna game da wani bayani da muka samu cikin Quratul Uyun wanda ainihin wato al-musannib ya kawo shi wanda kuma yana daidai yana munasaba da tarjumar wannan babi wa huwa qawlu la man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah to duk kusan karatun da muka yi yafi a can ƙasa wajen hashiya sharhin nan na can ƙasa da muke yi kusan anan galibin karatun yake amma mun karanta wata magana ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ba shi kadai ba da waninsa game da ma'anar wannan hadisi na wato Allah ya haramta shiga wuta ga duk wanda yace la ilaha illallah da yake cewa annaha fi man qala ha wa mata alaiha wannan hadisi yana magana ne akan wanda ya fade ta kuma ya mutu akan ta kaman yanda akwai hadisai da ruwayoyi da suka zo suka yi wa wannan magana kaidi bi kaulihi da fadin sa khalisan min kalbihi gaira shakin fiha bi sidqin wa yaqinin domin tauhidi hakikanin sa shine jawuwar ar-ruh ruhin dan adam ya jawo ya sallama wa Allah madaukakin sarki jumlatan gaba daya da haka duk wanda ya shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma da ikhlasi abin daga cikin zuciyarsa yake zai shiga aljanna insha Allah domin ikhlasi ba wani abu bane face injizabul qalbi ila Allah wato zuciya ta fuzgu a funciki zuciya a ja ta zuwa ga Allah ta hanyar mutum ya zama yana tuba daga dukkan zanubansa kuma tuba irin nazarar bunu idan mutum ya muta irin wannan halin nala zalika ya samu wannan darajar ta duk wanda yace la ilaha illallah yana mai neman yardar Allah da ita zai shiga aljanna lalle kam akwai hadisi mutawatirai da suka zo bi annahu yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah zai fita daga wuta duk wanda yace la ilaha illallah wa kana fi qalbihi min alkhair kuma ya zamanto akwai wani alheri a cikin zuciyarsa ma ya zinu sha'ira wanda zai yi daidai da nauyin kwayar sha'ira alkama ko abinda zai kai nauyin kardal kwayar komayya ko abinda zai kai nauyin kwayar zarra in dai ya mutu da la ilaha illallah akwai dan burbushin alheri ko yaya yake a cikin zuciyarsa ba zai dawoma ba a cikin wuta ko ya shiga zai fito da izinin Allah hadisai mutawatirai sun zo cewa da yawa daga cikin masu fadin la ilaha illallah kuma za su shiga wuta kenan shiga wuta tana iya yiwuwa ga mutum yana cewa la ilaha illallah inda kawai bambancin yake shine wanda ya mutu da ita ba zai dawoma ba ko ya shiga wuta domin kana iya samun mutum yana cewa la ilaha illallah kuma yana yin wasu laifuffukan to in Allah bai ga damar yafe masa waɗannan laifuffukan ba duk da yana fadin ta zai shiga yayin zaman waqafi a cikin ko zaman wato gidan yare na wuta gurgudan abinda Allah ta'ala ya so yayi sannan kuma sai Allah ta'ala ya saki ya fito da shi thumma yakhruju minha sannan ya fito daga wuta dan haka tawatarat hadisi mutawatirai sun zo cewa Allah ta'ala ya haramta wa wuta ta ci gurabun sujadar dan adam kaga kenan dan adam zai iya yiwa a sa shi a cikin wuta duk da yana cewa la ilaha illallah duba da wasu laifuffuka da yawa Allah madaukakin sarki da sabo da Allah ta'ala bai yafe masa su ba za a sa shi a wuta kuma wuta za ta ci shi amma ban da gabobin sujada wuraren nan wato umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin an umarce ni nayi sujada a gabbai guda bakwai waɗannan gabban guda bakwai koda dan wuta ya shiga wuta ba su da ikon ba ta da iko ta ci waɗannan gabobin na sujada dan adam wannan sai yake nuna maka suna yin sallah ashe kuma suna yi wa Allah sujada amma kuma gashi sun shiga wuta da aka shiga wuta nau'i ne shiga wuta kala-kala ne akwai wanda zai shiga ya shiga kenan shiga sojan badakkare akwai kuma wanda ya shiga amma zai fito duba da yanayi da ya samu kansa a ciki na saban Allah sai zuwa lokacin da Allah ta'ala ya kankare ya wanke wannan zanubin da yayi sannan sai kuma a fito da shi hadisai mutawatirai kuma sun zo da cewa haramun ne ga wuta ta ci duk wanda yace la ilaha illallah kuma yana mai shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad manzon Allah ne sai da dukkan waɗannan hadisan zakai musu qaidi ja'ad muqayyada akwai hadisan da suka zo da iyakan cewa da qaidi bil quyudith thiqal akwai hadisan da suka zo da wani qaidi kuma qaidin mai nauyi ne akwai da baibayi ba kawai da mutun yace la ilaha illallah ba akwai hadisan da suka zo yabtagi bi zalika wajh Allah kaga wannan shi ma yazo da wani kaidi an gane ko man qala la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatu alqaha ila maryama wa ruhum min wal jannata wan nar haqqun adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana min al amal da akwai hadisai da suka zo da wannan kaidi قال المؤلف رحمه الله تعالى واكثر من يقولها لا يعرف الاخلاص اما da yawa daga cikin masu fadin la ilaha illallah ba suna fadin ta ne amma ba su san ikhlasi ba ana fadin wannan kalma ta yi amfani inda ikhlasi kace la ilaha illallah ba dan a san kana fadin ta ba ba kana fada dan ka ba wani haushi ba a kana fadin ta ne khalisan liwajhillah wa aktharu man yaquluha inma yaquluha taqalidan kuma zaka samu da yawa daga cikin masu fadin la ilaha illallah suna fadin ta ne ta hanyar takalidanci kawai ji suka yi ana fada su ma suke fada me ta kunsa oho wa inna sharuɗa ne ake buƙatar a cika dan tai amfani Allah masani bai sani ba kawai ya taso ana la ilaha illallah shi ma ya kama au adatan ko shi al'ada ma ya dauka tunda ya taso gidansu musulmi ne ai al'ada ce ma fadin la ilaha illallah da haka baya fadin ta a matsayin zikiri baya fadin ta a matsayin wata ibada kawai yana fadin ta akan ya taso ya ji ana yi kawai shi ma ya kama walam yukhalidul imanu bashashata qalbi amma ko alama imani bai cakudu da hasken dake cikin zuciyarsa ba bai shiga ba imani bai shiga zuciyarsa ba kawai daga bakin sa shikenan iyakacin tafatar baki wa galibu man yuftanu indal maut da yawa daga cikin wa'anda ake jarraba su lokacin mutuwa wa fil qubur ake jarraba su a cikin kaburbura amsalu haula'i irin waɗannan ne wa'anda sirraye a duniya suna la ilaha illallah taqalidan wa adatan suna fadin ta ne dan taqalidanci wani yana fada yaji babansa yana fada babansa tana fada shi ma ya tashi da ita ya dauke ta al'ada a matsayin sa na wanda ya tashi a kasar Hausa dan musulmi ya kamata ya dinga cewa la ilaha illallah baya jin nauyin ta a ma'auni irin na shari'a baya hangenta da madubi irin madubi na shari'a yana fadin ta ne taqalidan wa adatan to irin waɗannan yawancin su ake jarraba in sun zo mutuwa yawancin su ake fitina a cikin kabari mutum a ce masa a tambaye shi ita ce kawai naji sami'tun nasa yaquluna ji ne mutane kawai suna fada ni ma kawai sai na kama kama ra'aitan nasa kenan kama fil hadith kaman yanda yazo cikin hadithin sami'tun nasa yaquluna shay'an faqultu ni fa kawai tasowa ne naji a gidan mu ana fada kawai ni ma na kama kaga irin wannan musuluncin yana da hadari shi yasa za ka ga in mutun yana bin irin wannan musuluncin fa ko a haka ya fahimci addini shi yasa wani za ka ga ya taso a bata ake a gidansu amma shi ma ya hau kan layin saboda haka ya ga babansa yana yi hujjarsa inna wajadna aba ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtaduna haka aka taso iyaye da kakanni a ga ana yi iyaye da kakanni ba addini bane dan ka tashi kaga iyaye da kakanni in Allah ya taimake ka iyaye da kakanni suna kan tauhidi da sunna alhamdulillah kai kam kai kyakkyawan gado sai ka dora amma ka taso shirka tayi kane kane a gidanku bid'a tayi fata-fata ta ko ina a gidanku kuma kace haka ka taso kaga ana yi mutum kaje yana shekara sama da 30 haka ake a gidanmu duk iyayen namu ba daidai suke ba kenan in ma na yadda da kaza ashe iyayen namu da kakanninmu duk batattu ne a Allah gafarta malam ba kai bane farau ba kai ka fara fadan wannan ba inna wajadna aba ana Allah ya fadi iranka da kai da ira-iranka inna wajadna aba ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtaduna qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'akum Allah ya ce ka ce da su shin koda nazo muku da abin da yafi wanda iyayenku suke kai in iyayenka suna kan wani abu sai ka samu wanda yafi nasu sake suka kama gaskiya abinda aka ce kenan ba aiko muka kowa ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka duk wanda ya saki tafarkin manzon Allah ba shi da wani girma da zaka yi koyi da shi ajiye shi ka kama sunnar annabi kamkam ka kama ka cigaba da tafiya amma cewa ka taso gidanku shekara 30 wani zaka ji cewa wannan bid'ar wajen shekara ta 70 a gidansu ana yi ana canza to suna ne bid'a ce ko shekara ta 1000 a duniya na fata an gane da haka sunna ce bid'a ce tauhidi ne shirka sunan ta shirka wannan shine gaskiyar labari da haka in gidanku ana ba daidai ba hujja bane har a wurin Allah dan Allah bai ce kai koyi da gidanku ba ce akai kai koyi da alqur'ani da sunna da haka in suna kan alqur'ani da sunna in kabi ba gidanka ba alqur'ani da sunna kabi in ba akan qur'ani da sunna suke ba suna kan al'ada da gargajiyanci kyale musu gargajiyan sun cin su rike qur'ani da sunna ka ci gaba da tafiya kawai illa iyaka zaka ji jiki dan ka fito cikin da'irar bid'a ko shirka tai ka tutu ta kewaye saboda haka za a yi kalubalance ka ta kowace irin fuska da bambanci da mutumin da dama shi bude ido ya ga babansa ahlus sunna ne
ai shi duk wata rigima da wani kalubale bai san shi ba shi yasa irin su kuma sun fi zafi saboda shi duk wani canji dalin bai san shi ba an gane ko amma duk wanda ya tashi ya taso ya kila shi ma kadhalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum ne shi ma kila duk ya dan taba wayannan abubuwan kila wani ya dauko ma kundinsa da layunsa na daji sai ka sha mamaki an gane to kaga shi ma duk yayi wayannan abubuwan daga baya Allah ta'ala ya fitar da shi kuma yazo ce zai yi wa mutanen gidansu ko wayanda yake rayuwa da su gyara ai kaga shi aiki ne ba karami bai dauko ko ai kaga da bambanci da wanda ya taso ya ga dama cin iyayensa basu yadda da kulumboto ba basu yadda da zuwa wajen boka ba basu yadda da shirka ba basu yadda da kaza ba kaga shi kawai ya tarar da titin an riga an share shi kawai tafiya zai kama yi shi yasa za ga baya daga uban kowa kafa da bi saboda shi ma ya ga gidansu haka ake na fata an gane sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultu yace naji mutane suna fada ni ma sai na fada wannan hadisin imam Al-Bukhari ya fitar da shi hadisi na 86 da kuma wasu wuraren Imam Muslim hadisi na 905 hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda haka cikin hadisin Al-Bara bin Azib wanda ashabu sunan da wasu sun ruwaito shi fi su'alil qabr a cikin tambayar kabari wa galibu a'mali haula mafi yawan aikin irin waɗannan innama huwa taqalidun wa qtida'un bi amsalihim yawancin ire-iren waɗannan jahilan aikin su yafi auki wajen koyi da bi wato biyayya da kuma koyi da ire-iren su ba koyi da gaskiya ko koyi da Qur'ani da Sunna ba yawancin irin waɗannan sun fi auki a koyi da biyayya ga ire-iren su wahum min aqrabin nasi wayannan sun fi kusanci daga cikin mutane min qaulihi ta'ala daga fadin Allah ta'ala ma'ana wayanda maganar Allah ta'ala tafi kusa da gaskata akan su sune irin waɗannan mutun ya taso ya ce shi ma haka yaga a gidansa ana yi an gane hatta rike hannun nan wani zai ce shi gidansu ba haka ake ba kawai ya taso ya ga babansa kawai yana yarfar da hannu kawai sadalo yake idan haka du iyayensu ba daidai suke ba haka shi ba zai rike hannu ba za ka ga to duk ire-iren waɗannan sun fi kama da fadin Allah ta'ala inna wajadna aba'ana ala umma lalle kan mu mun samu iyayenmu akan wani addini umma anan din kenan suna kan wani addini wa inna kuma mu ala atharihim akan hanyar su ne muqtadu na muke koyi mu muna koyi da iyayenmu da kakanninmu wannan yana daga cikin abinda kafuran Makka suka ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan in muka musulunta muka bika kenan iyayenmu da kakanninmu duk in wuta ne kenan ba akan daidai suke ba na ba ta gane da aka wannan ba akida ce mai muni fa ka gane gaskiya a gaya ma ita ka ce kai ba za ka karbe ta ba saboda wani sharadi da kake da shi cewa wannan abin inda gaskiya ne a gidanku za ka gani kuma tunda ba bai fito daga gidanku ba gaskiya bane Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin mutanen da ya fama da su manyan kafiran Makka nan da akan wannan aqida suke ba za su bi shi ba saboda suna ganin in suka bi shi ya ci karo da al'ada da kuma addinin iyayensu da kakanninsu shi yasa Allah ta'ala ya ce wannan sun fi daidai da fadin Allah inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtaduna suratul zukhruf ayati 23 وحين اذ لا منافاه بين الاحاديث kenan kaga babu wani cin karo tsakanin hadisan dan ka karanta hadisan da suka zo da maganar asake cewa duk wanda yace la ilaha illallah zai shiga aljanna kar ka manta akwai hadisan da suka zo da kuma da baibayi da kaidi to sai ka dauki wannan hadisan masu kaidi sai ka fassara wanda ba a yi musu kaidi din ba fa innahu idha qalaha bi ikhlasin wa yaqinin tamin لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب اصلا مالك تفا انه دومن حقيقه شي متين اذا قالها اذا يفدو wannan kalma ta la ilaha illallah bi ikhlasin da tsarkin zuciya wa yaqinin da sakankancewa ta min kuma sakankancewa cikakkiya lam yakun fi hadhihi alhal a irin wannan halin ba yanda za a iya zama musirran ala dhanbin ya toge akan aikata wani zunubi aslan asali ma indai tauhidi ya cika cip to ba za ka samu kuma mai wannan tauhidin yana togewa akan zunubi ba za ka same shi ba fa inna kamala ikhlasihi wa yaqinihi domin cikar ikhlasin sa da cikar yaqinin sa yujibu wannan shi ya wajabta an yakuna Allahu ahabba ilayhi wannan shi ya wajabta ya zamanto kaunar Allah ita ta yafi so wato an yakuna Allah Allah ya kasance ahabba ilayhi shi yafi kauna min kulli shay'in fiye da komai in dai ikhlasi ya zama cikakke yaqini ya zama cikakke kalmar shahadan nan ta zama cikakkiya to za ka ga mutum bai kallan kowa sai Allah dan ba wanda yake kauna fiye da kaunar da yake wa Allah na fatan gane da haka ba wannan shi zai wajabta masa an yakuna Allahu ahabba ilayhi min kulli shay'in ya zama san Allah ya mamaye zuciyarsa fiye da komai fa idan in ku aka samu haka la yabqa fi qalbihi iradatun fima ko lima haramallah ba shi da sauran wani muradi a zuciyarsa cikin abinda Allah ya haramta to in mutun ya kai sun waurata kuriya imani ko to za ka ga bai buƙatar duk wani abu da yake haramun da haka zaka same shi fa idhan in aka samu al yaqinu tam wal ikhlasu tam to zai zamanto la yabqa fi qalbihi iradatun babu wani abin da yake so a cikin zuciyarsa lima haramallah ga abin da Allah ya haramta in dai Allah ya haramta wannan abin to shi kuma bai da sauran kauna ko sha'awar wannan abin wala karahatul lima amarallah kuma ba za ka taba samu yana kin abin da Allah ya umarni ba in dai ta imani ya cika to haka za ka samu mai wannan imanin duk abin da Allah yake so yayi umarni da shi yana so wa hadha huwa alladhi yahrumu alayhi an-nar wannan shine wuta take haramta a kansa wa in kana lahu dhunubun qabla dhalik koda ko yana da wasu zinubai kafin ya samu irin wannan imanin fa inna hadha al-imana domin hakika wannan imanin wa hadha al-ikhlas da wannan ikhlasin wa hadhihi at-tauba da irin wannan tuban wa hadhihi al-mahabba da irin wannan kauna da yake yi wa Allah wa hadhal yaqin da irin wannan sakankan cewa la taturku lahu dhanban ba za ta bashi ba za ta bar masa wani zinubi ba illa muhiya anhu ko illa maha anhu face wannan tuban ko illa muhiya anhu face sai an shafe masa su kama yamhul laylan nahar yanda kasan dare yana shafe yini yanda kasan dare yazo kaman yanzu an shafe rana saboda dare ne yazo yughshil laylan nahar to haka za ka ga in dai mutun ya samu ainin imani da ikhlasi da tuba da kauna ga Allah da yaqini to waɗannan abubuwan ba sa bar masa wani sauran zinubi face sun shafe shi fa idza qalaha ala wajhi al-kamal idan mutun ya faɗi kalmar shahada kalmar tauhidi ta fuska cikakkiya al-mani'i min ash-shirki wadda take hana shirka al-akbar shirka babba wal asgari da karamar shirka fa hadha ghayru musirrin ala dhanbin aslan wannan ba za ka taba samun sai yana togewa akan zinubi ba asali ma a asali ba za ka samu mai irin wannan da yake da cikakken imani wanda yake kore shirka babba da karama to ba za ka same shi kuma musirran ala dhanbin walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamuna kina ba sa dogewa su kafe akan aikata zunubi asalan ba sa haka fayughfaru lahu shi yasa ana gafarta wa irin su wa yuhramu ala an-nar ana haramta musu shiga wuta wa in qala ala wajhin idan kuma tin ya fadu wannan kalma ta fuskar da ya khalusa bihi min ash-shirki al-akbar wanda ya kubuta daga babbar shirka dunal asgar amma yana dan taba karamar shirka banda karamar shirka walam yati ba'daha bima yunaqidu zalika sannan daga bisani bai aikata abinda ke warware wancan tauhidi nasa ba fa hadhihi alhasana wannan kyakkyawan aiki da yake da shi na tauhidin da ya bashi kariya daga babbar shirka la yuqawimu ha shay'un min as-sayyi'at wai babu wani mummunan aiki da ya isa ya fada da wannan tauhidin nasa ma'ana wannan tauhidin yafi karfin dukkan wata sayyi'a da zai aikata fa yarjihu biha mizanul hasanat sai kaga mizanin kyawawan ayyukansa ya rinjaya ta dalilin wannan kalmar shahada kalmar tauhidi da yake da ita
wai in mutun yana da kalmar tauhidi to da wuya ka iya samun wani zunubi da zai rukuma da kalmar tauhidi ya kai ta kasa da wahala an gane ko kama fi hadithil bitaqa in kana so ka gane haka ka koma hadithin bitaqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a zo da wani mutun ranar tashin alkiyama hadithin bitaqa za a zo da shi da laptun kaya an ce littattafai ne kowane littafi girman sa iya ganin sa tarin zanuban sa ne da laifukan sa a ciki shine hadithin bitaqa hadithin ID card an gane ko yana da littafai kundaye ne wato jibga jibga cike da laifukan sa kowane littafi aka bude iya ganin sa wato girman littafin da yanda littafin ya tafi duk aikata ba daidai bane da mutun yayi ta yi ya riga yayi giving up sai can kuma ya ga an zo da ɗan wata wani ɗan kati haka wani kamar ID card ana duba ID card din sai ga la ilaha illallah ana dorawa akan sikelin sa da an dora wancan a bangare ɗaya malam ya ja kaya amma ana dora la ilaha illallah sai ta rinjayi wannan kundayen guda goma shine hadithin bitaqa dan ka san nauyin la ilaha illallah a sikeli ba karami bane ai babban kuskure ala gafarta malam ka je lahira ba tauhidi ai ba jari ala gafarta malam kasuwa ka shiga ba jari eh an samu matsala sai dai kai da koko a sai dai mutun yayi da koko ka shiga kasuwa ba jari sai da koko yawa amma gaskiyar labari shine zuwa lahira ba tauhidi babban ganganci ne duk yanda za a yi ko me ake yi ayi amma dai ka tsira da tauhidin ka lalle ka samu isa zuwa lahira da tauhidin ka lafiya kalau wannan yana daga cikin abin da zai taimake ka ka duba wannan bawan Allah abin da ya taimake shi wannan bitaqa din shi da kansa yake cewa ya wannan ɗan bitaqa din wannan ɗan ID card din shine kawai aka ce baka san me ke cikin wannan ID card din ba ai wannan ID card din kalmar da take cikin sa wayennan dillab tun zunuban kundi dai har guda goma fa kowane kundi iya ganin sa amma ana dora la ilaha illallah sai ta rinjaye wadannan kundayen da aka zunubin da la ilaha illallah za sai dai a ce mutum zai shiga wuta saboda imanin nasa ya dan yi kura da datti amma dai ya mutu da la ilaha illallah wai a ce akwai wani aiki shi yasa ake ta gaya maka karatun tauhidin nan wallahi in ana yi ka kasa kunne ka saurara ba wa ila ila illa a baki ba fa irin wannan wanda muke ta fito da ma'anar ta a karanta ake magana fa in ka je da ita lahira ai kai babban mutum ne duk abun da zai biyo baya yana da dan dama dama yana da sauki an gane ko da haka sai mallai yake cewa idan mutum ya faɗi wannan kalma ta fuskar da khalusa bihi min ash-shirkil akbar duk juyin duniya baya yadda yayi babbar shirka dunal aksgar banda karamar shirka irin riya din nan yana dan taba kaga riya karamar shirka ce an gane ko kamar rantsuwa da wani Allah kaga karamar shirka ce rantsuwa wato da sunan wani ba Allah ba misali kaga duk wannan yana daga cikin ash-shirkul asgar misali to kaga ire-iren waɗannan koda mutun yana yin su in dai babbar shirkar babu ita a cikin kayansa an caje an ga babu ainihin wato kaya irin na babbar shirka a cikin kayansa to wai kuma sannan bai aikata wani abu da ya warware waccan kalmar la ilaha illallah din ba to wannan hasana din ta wannan imanin da ya bashi kariya daga aikata babbar shirka wai da wuya ka iya samun wani zunubi da zai rukuma fada da wannan tauhidin ya kada wannan tauhidin da wahala fayarjihu biha mizanul hasanat shi yasa mizanin kyawawan ayyuka zai iya yin rinjaye yayi nauyi biha in dai da la ilaha illallah a cikin kayanka in an zo auna kayanka da la ilaha illallah lalle kayanka zai yi nauyi kamar yanda yazo cikin hadithin bitaqa wanda Imam Tirmidhi ya fitar da shi hadisi na 2563 hadithin Abdullah ibn Amr ibn al-As kuma sahahahu al-Albani al-Allamah al-Albani ya inganta wannan hadithin fi silsilati sahiha hadisi na 135 wal mishka da kuma mishkatul masabih hadisi na 2559 wa ta'liqur ragib da kuma littafin at-ta'liqur ragib mujalladi na 2 shafi na 240 zuwa 41 fa yahrumu 'ala an-nari yana haramta wuta ta ci shi walakin tanqusu darajatahu darajatuhu fil janna sai dai matsalar da zai samu kawai darajarsa da mukaminsa ne zai ragu a aljanna bi kadari zunubihi gurgudan zunubin da ya aikata lallai kam za a ganshi a aljanna amma wannan zunubin ya masa tabo ya masa illa maimakon a ganshi da rank iri kaza sai kuma ga rank din ya sauka ina fata an gane maimakon a ganshi da star ko guda kaza kaza ko a ganshi da wani shaho ko a ganshi da kaza ayya to kuma an samu wasu matsala an samu deficiency a cikin result din sa wannan ya sauke ainihin wato darajarsa daga aljanna mai mataki kaza ya dawo mai mataki kaza saboda zunubin sa amma kam aljanna zai shiga tunda ya tafi da tauhidi kuma tauhidin mai kyau wanda ya hana shi yin babbar shirka wa hadha bi khilafi man rajahat sayyi'atuhu bi hasanati wannan fa ya bambanta da wanda miyagun ayyukansa sun riga sirrin jayi kyawawan ayyukansa wa mata kuma ya mutu musirran ala zalika yana mai togewa akan haka tun yana raye zinuban da yayi sun riga sun yi rinjaye akan kyawawan ayyukansa kuma bai tuba ba ya mutu a haka fa innahu yastawjibun nara wannan yana cancantar shiga wuta wa in qala la ilaha illallah ko da yana cewa la ilaha illallah saboda sayyi'a din tarin jayi ainin hasana din sa wa khalusa biha min ash-shirki al-akbar wa koda ya kubuta daga babbar shirka lakinnahu lam yamut ala zalika sai dai bai mutu ba akan haka ya kubuta daga karamar shirka a karon farko sai kuma bai mutu akan kubuta daga karamar daga babbar shirka ba ma'ana kafin ya mutu ga dama sayyi'a tarin jayi hasana sannan da yana da imani yana da tauhidi wanda ya kubutar da shi daga babbar shirka amma bai mutu akan haka ba bal ata ba'daha bi sayyi'atin moy bayan wannan tauhidin da ya la ilaha illallah da ta kubutar da shi daga babbar shirka daga bisani kuma sai yazo ya aikata wani babban laifi rajahat ala hasanat tauhidi wanda tafi karfi ta rinjaye hasana din tauhidin sa to kan ku gan hasana din da za ta rinjaye tauhidin mutum ba shirka ba menene wannan an gane ko fa innahu fi hali qawliha kana mukhlisan lakinnahu fi hali qawliha a lokacin da yake fadin ta kana mukhlisan ya kasance yana da ikhlasi kuma ya zama tsarkakakke lakinnahu ata bi dhunubin sai dai kash ya zo da wasu zunuban auhanat zalika tauhidi da ta raunana zunuban da suka raunana wannan tauhidin wal ikhlas suka raunana wannan ikhlasin nasa fa ad'afathu wannan zunuban sai suka raunana tauhidin wa qawiyan naru dhunubi sai wutar zunubin sa tai karfi ta kankama hatta aharaqat zalika har sai da ta kone kyawawan ayyukan nasa bi khilafil mukhlisil mustaqini yana da bambanci da mai ikhlasi a kalmar shahada dinsa almustaqinu mai sakankan cewa a cikin kalmar shahada dinsa fa inna hasanati shi kam hasana dinsa la takunu illa rajihatan ala sayyiati ba hasanar sabab yanda za a yi face sai ka same ta tana da rinjaye akan sayyi'a dinsa wala yakunu musirran ala sayyiatin kuma shi wanda yake almukhlisul mustaqinu fi tauhidihi to ba za ka taba samun sa ba yana dogewa da kafewa ala sayyiatin akan miyagun ayyuka fa in mata ala zalika to in mutun yayi sa'a ya cika akan haka ya mutu da khalal jannata zai shiga aljanna wa inna ma yukhafu ala almukhlis abinda aka fi jin tsoro ga mai ikhlasi an ya tiya bi sayyiatin yazo da wata alkafura wani mummunan laifi rajihatin wanda zai zama mai rinjaye fa yad'ufu imanuhu ta yanda imanin sa zai raunana fala yaqulu ha bi ikhlasi shine mutun ya zama yana fadin ta babu ikhlasi wa yaqinin ba yana fadin ta babu yaqini mani'in min jami'i sayyi'at wanda inda da ikhlasin da yaqini to waɗannan su suke hana shi dukkan aikata mummunan laifuffuka miyagun laifuffuka in akwai tauhidi da ikhlasi a cikin sa da yaqini to wannan shine ke hana mutun sayyi'at wa yukhsha alaihi min ash-shirki al-akbar wal asghar sannan ana ji masa tsoro daga babbar shirka da karama fa in salima min al-akbar idan mutun ya tsira ya kubuta daga babbar shirka baqiya ma'ahu min al-asghar sai zama abin da ya rage tare da shi ɗan kananan shirkokin yake yi fa yudifu ila zalika sayyi'atin sannan kuma sai ya ƙara aikata wasu miyagun ayyukan tare da wayancan kananan shirkokin
tandammu ila hadha shirki in aka tattaro su aka hada su da wannan shirkar fayarji'u janibus sayyi'at fayarji'u janibus sayyi'at sai kuma bangaren miyagun ayyukan sa su yi rinjaye wai kaji abin da ke sa koda da la ilaha illallah mutum kuma miyagun ayyuka su danne shi shine ya zamanto la ilaha illallah ta hana shi yin babbar shirka amma bai daina yin kananan shirkoki ba sannan kuma bugu da ƙari ga wasu laifuffukan da yake ta yi sai aka hada laifuffukan aka yi maja aka hada su da wannan kananan shirkokin da yake yi to irin wannan sune waɗanda suke raunana imanin mai imani sai kaga ainihin wato sayyi'a din san an zo auna shi a skeli sai aga sayyi'a din tarin jaye hasana din sa saboda wannan illa din fa inna sayyi'at saboda miyagun laifuffuka tud'iful iman suna naura suna raunana imani ko da mutun yana da imani sai kuma ya dirfafu saban Allah to imanin zai disashe zai yi rauni wal yaqinu da sakankan cewa fa yad'ufu qawlu la ilaha illallah da ka fadin la ilaha illallah sai ta rauni fa yamtani'ul ikhlasu bil qalbi fayasiru almutakallimu biha kal hadhi aw an-na'im fayamtani'ul ikhlasu sai kaga an hana shi samun fayamtani'ul ikhlasa sai ya hanu daga samun ikhlasi bil qalbi a zuciya sai zamanto a zuciyar ba ikhlasi fayasirul mutakallimu biha sai zaman mai fadin ta kal hadhi kamar mai saubatu aw na'im ko kamar mai bacci haka zai zama yanzu mutun yana bacci yana fadan maganganu yana ya san me yake fada yanzu mutun yana saubatu haka ko saboda rashin lafiya ko saboda abin nan saubatu shine al hadhi sai zama kalmar yana fadin ta amma yafi kama da mai saubatu yafi kama da mai bacci aw man yuhassinu sautahu ko kuma yafi kama da wanda yake gyara muryar sa bi ayatin min alquran in yazo karanta wata aya daga cikin alqurani min gairi dauqin ba tare da jin dandanan ayar ba wa halawatin ba tare da zaqin ayar ba iya sauti kawai ya tsaya duk inda ake zuwa a gyara karatu dan ya shiga musabaka ya ci ya iya zije ba ƙarya ya iya karatu in yana karatu zaka san lalle ya inganta sautin sa muryar tasa ta hau yanda ake bukata amma babu zauki babu halawa babu zauki babu halawa fa haula ilam yaquluha bi kamal sidik to irin waɗannan ba su fadin la ilaha illallah da cikakkiyar gaskatawa wal yaqini da yaqini bal ya tuna ba'daha bi sayyi'atin bal bayan sun fade ta sai kuma suka biyo bayan ta da wasu miyagun ayyuka tanqudu zalika da take warware waccan kalma da suka fada bal yaqulunaha bal ma zaka samu suna fadin ta min gairi yaqinin wasidikin ba da yaqini ba ba da gaskiya ba wayamutuna ala zalika ana cikin wannan tafiya sai kuma su mutu akan haka walahum sayyi'atun kathiratun suna da tarin miyagun ayyuka masu yawa tamna'uhum min dukhulil janna da zasu hana su shiga aljanna wa idha kathuratiz dhunubu wai idan zinubai suka yi yawa faqula ala lisani qawluha fadin la ilaha illallah ma yana yi wa harshe nauyin fadarta wai idan zinubai suka yi wa mutun katutu to fadin la ilaha illallah ma takan zama mai nauyi a harshen sa wa qasal qalbu zuciya za ta bushe an qawliha daga fadinta wa kariha al amala salih mutun zai kyamaci yin kyakkyawan aiki duk wanda zinubi yayi mai katutu to fadin la ilaha illallah akan harshe za ta yi masa nauyi sannan zuciyarsa za ta kekashe daga fadinta sannan kuma zai dinga kyamar yin kyawawan ayyuka wa thaqula alaihi sama'ul qur'an irin wannan ne zaka ji sauraron alqur'ani yana yi masa nauyi wastabshara bi dhikri ghairihi amma yana walwala da murna in ana ambaton wani abu ba qur'ani ba duk sanda ake wani kada kade ko raye raye ko bushe bushe zaka ga yana cikin annashuwa da nishadi amma duk sanda ake karanta alqur'ani yana cikin damuwa bai san sauraron alqur'ani to waccan wancan matsalar ya samu
wadma anna ilal batil yafi natsuwa da barna wastahla arrafatha wato yafi jin dadin batsa wa mukhalatata ahlal batil yafi jin dadi da chakuduwa da chakude deniya da ahlul batili mabarnata wa kariha mukhalatata ahlal haqqi zaka ga yana kyamar yin hulda da chakude deniya da maabota gaskiya fa mithlu hadha kage irin wannan kaga mutun ga la ilaha illallah amma dan duniya ne duk inda aikin alkhairi yake za ka ga baya son zuwa gurin duk inda ake badala ake wato ake batsa ake ba daidai ba yana sha'awar kuma wannan abun yana kayatar da shi kuma yana sa shi nishadi to wannan fa mithlu hadha irin wannan idza qalaha in kaji yana cewa la ilaha illallah qalaha bi lisani gaskiyar magana ya fade ta ne a harshe da baki ya fada ma laysa fi qalbihi abinda ba ciki ba shine a cikin zuciyarsa ba ma'ana yana fada da harshen sa abinda ba shi bane a cikin zuciyarsa wa bi fihi ma la yusaddiquhu amalu wa bi fihi yana fadar abu da bakin sa abinda aikin sa baya gaskata abinda yake fada ya kana cewa la ilaha illallah amma baka san qur'ani baka san mabuta alqur'ani baka san mutanen kirki duk inda ake fasikanci duk inda ake batsa duk inda ake masha'a kafi kauki a nan gurin nan aka fi ganin ka kai wace irin la ilaha illallah kake kana la ilaha illallah amma za a ganka duk inda harkar barasa gidan giya yake mutun yana gurin wace irin la ilaha illallah ce wannan wannan tafi kama da iya fatan bakin sa take bata je zuciya ba domin gashi yana fadin abin da aikin sa yake karyatawa Alil Hasan Malam Hasan al-Basri rahimahullah yace laysa al-imanu bit-tahalli wala bit-tamanni shi fa imani ba ado bane ka dinga yin ado da rigar imani ka ce ni nayi imani wala bit-tamanni ba buri bane inji Malam Hasan al-Basri walakin ma waqara fil qulubi sai dai abin da ya zauna a cikin zukata wa saddaqathu al-a'malu ayyuka suka gaskata wannan shine abin da shine imani dan kai shiga irin ta masu imani wannan ba shi ke nuna imani ba dan kai ado da imani ka sa riga irin ta imani wannan ba shi ke nuna wannan ba shi bane imani yin buri ba shi bane imani imani wani abu ne da ya zauna a cikin zuciya kuma aikin mutun yake gaskata shi faman qala khairan duk wanda ya faɗi alheri wa amila khairan ya aikata alheri qubila minhu za a karbi waccan fadin ta alkhairi tasa da yayi yace la ilaha illallah sai ya faɗi abinda sai ya aikata abinda la ilaha illallah take hukuntawa za a karbi la ilaha illallah sa ya faɗi alkhairi kuma aka ga yayi aiki da alkhairin za a karba wa man qala khairan wanda ya faɗi alkhairi wa amila sharran sai kuma aka ga ya aikata sharri lam yuqbal minhu alkhairin da ya faɗa ma ba za a karba ba dan ba da gaske yake ba inji malam hasan al-basri ka koma akhrajahu al-bayhaqi fi shu'ab al-iman mujalladi na 1 shafi na 8 wa qala abu bakr ibn abdullah al-muzani ma sabaqahum abu bakr radiyallahu anhu bi kathrati siyamin wala salatin walakin bi shay'in waqara fi qalbi Malam Abubakar bin Abdullah al-Muzani yake cewa sayyidina Abubakar fa bai tsera sa'a ba cikin sahabbai saboda yawan azumi ba wai yafi kowa yawan azumi bane cikin sahabbai ba ya tsere wa sahabbai bane bi kasrati sala da yawan sallah an gane ko bi kasrati siyamin kai ba ya tsere musu bane da yawan azumi wala salatin ko yawan sallah walakin bi shay'in inda sayyidina abubakar ya dara sauran sahabbai ya dara su ne bi shay'in da wani abu wa qarafi qalbihi da ya zauna a cikin zuciyarsa fiye da yanda ya zauna a cikin zukatan sauran sahabban wannan shi yasa shi sayyidina abubakar yayi zarra amma in yawan sallah ne akwai sahabbai masu yawan sallah in azumi ne kana iya samun kila wanda suka fi shi yawan azumi da haka shi sayyidina abubakar ba yawan azumi bane ba yawan sallah bace ta bashi wannan matsayin ya tsere sa'a sani yathnaini idhuma fil gar sabida wani abu ne wa qarafi qalbihi da haka aiki wanda daga zuciya yake shine yake da tasiri abinda mutum ya fada in daga zuciye yake gabobi za su aikata shi kuma za a karbi fadar da yayi amma ka fada abinda aikin ka yake ƙaryata shi me yasa shugabannin mu darajarsu ta zube saboda suna fadin abinda aikin su yake me ƙaryatawa kai kanka kana son kima ka ta zube a gidanka gaban iyalanka da yayanka ka zama abinda kake fada ya saba da abinda kake aikatawa babu kamala a cikin haka yi kamala shine maganar ka tai daidai da aikin ka ya daidai da maganganunka faman qala la ilaha illallah da haka duk wanda yace la ilaha illallah wa lam yaqum bi mujibiha amma bai tsaya kai da fata ba game da abinda wannan kalma take wajabtawa ba balikta saba ma'a zalika dhunuban bal gashi yana la ilaha illallah a hannu daya sannan yana tsawurwurtar zunubai tare da kalmar shahada da yake fada an gane ko mutun gashi yana sabo kuma yana hailala wa kana sadiqan fi qawliha muqinan biha ya zamto baya gaskata ta cikin fadin ta da yake bai sakankance da ita ba lakin lahu dhunubun bal ma yana da zunubai adafat sidqahu wanda wannan zunuban su suka rauna na gaskiyar ta sa har ake ganin anya gaskiyar wannan kalmar da yake fada anya da gaskiya yake fadin ta kuwa ya yana la ilaha illallah kuma za ka ganshi yana bautar wani ba Allah ba ya yana la ilaha illallah kuma za ka ganshi yana sabawa Allah wannan wace irin tufka da warwara ce sannan kuma adafat yaqinahu wannan shine zai sa yake rauna na yaqininsa wandafa ila zalika shirkul asgar al'amali wannan ya sa ma har ya kara da aikata karamar shirka irin ta aiki irin munafurci irin ƙarya irin rashin alƙawari wayannan sune annabi sallallahu alaihi wasallam yace nifaqul amali kenan nifaqul amali ash-shirkul asgar shine ai na aiki idza hadatha kadhaba wa idza wa'ada khalafa wa idza tumina khan rajahat hadhi rajahat hadhihi sayiat wadannan miyagun ayyukan ne suka rinjayi ala hadhihi alhasana suka rinjayi wannan kyakkyawan aikin nasa wa mata kuma ya mutu musirran ala zalika yana mai dogewa akan haka to zaka same shi ya samu matsala a lahira saboda ga kalmar shahada yana fada amma kuma ga wasu ayyukan da suke raunana wannan kalmar shahada yana aikatawa bi khilafi man yaquluha sabanin yana da bambanci da wanda yake fadin ta bi yaqinin wa sidqin da sakankancewa da gaskatawa fa innahu imma an yakuna musirran ala sayyi'atin aslan aw yakuna tauhiduhu al mutadhamminu li sidqihi wa yaqinihi rajjaha hasanatu rajjaha hasanati yake cewa imma dai Allah ya kuna musirran imma ya zamanto baya togewa da kafewa ala sayyi'atin akan aikata mummunan aiki aslan timfil asal tin asali shi baya togewa akan aikata zunubi aw ya kuna tauhiduhu ko kuma zaka samu tauhidin sa al mutadhamminu tauhidi ne da ya kunshi lisidqihi gaskiyar sa wa yaqinihi da kuma sakankancewar sa rajjaha hasanatihi irin wannan imanin da tauhidin shine ke rinjayar da hasanatihi kyawawan ayyukan sa akan miyagun ayyukan sa an gare ko walladhina yadkhuluna an-nar ko lokaci ai saura mun ci da rabi walladhina yadkhuluna an-nar mimman yaquluha wanda suke shiga wuta daga waɗanda suke faɗin la ilaha illallah lam yaquluha bis-sidqi wal yaqin tammainil mutanafiyain lis-sayyi'at kaji dalili duk wanda ka ganshi ya shiga wuta kuma yana cewa la ilaha illallah to irin waɗanda suke faɗin ta ba da gaskiya ba babu sakankancewa cikakkiya wadda wannan yaqinin da sakankancewa cikakkiya ko wannan gaskatawar da sakankancewa cikakkiya sune waɗanda suke kore as-sayyi'at aikata miyagun ayyuka in har mutun ya faɗe ta da gaske da yaqini ba za ka same shi yana aikata sabo ba aulur jahaniha ko kuma saboda rinjayar miyagun ayyuka ne akan waccan hasana din au qaluha ko kuma wanda duka gansu a wuta suna cewa la ilaha illallah to sun fade ta waqta sabo ba'da zalika sayiat bayan sun fade ta kuma suka dinga aikata laifuffuka masu yawa rajahat wanda har wannan laifuffukan rajahat suka yi rinjaye ala hasanatim akan kyawawan ayyukansu. Thumma da'ufa lidhalika sidquhum, sannan dalilin haka ne sai gaskiyar su tayi rauni, wa yaqinuhum, haka sakankance wasu ita ma tayi rauni. Thumma lam yaquluha ba'da dhalika, sannan daga bisani kuma ba su sake fadin ta ba bisirkin da gasken wa yaqinin da sakankancewa ta min cikakkiya, inda da farko da suka fade ta ba da gaske ba, ba da yaqini ba, to kuma kansu mutu sai suka dawo suka fade ta da gaske da yaqini, to za ta yi musu amfani. An gane? La'anna dhunuba, saboda zunubai kada adafa dalika sidika, waccan gaskiyar tasu, waccan kalmar da suka fada ta farko, to kada adafa dalika sidika wal yaqin, zunuban da suke aikatawa sun raunana waccan gaskiyar, sun kuma raunana wannan yaqinin min qulubihim, daga zukatansu. Fa qawluha min mithli haula, fadin la ilaha illallah daga ire-iren waɗannan mutanen, la yaqwa ala mahawi sayyi'at, wannan la ilaha illallah ba ta da karsashi da karfin da za ta iya shafe musu miyagun ayyuka su, saboda su ma ba da gaske suke fadin ta ba. Fatarjuhu sayyi'atihim, wannan su ne zaka ga sayyi'a miyagun ayyukan su, gashi suna la ilaha illallah amma miyagun ayyukan su suna rinjaye ala hasanatihim akan kyawawan ayyukan su. Intaha mulakhasan, mallan yace anan wannan bayani yake ya tike a takaice. To insha Allah sai mu tashi, wa qad zakara hadha kathirun min al-ulama, abinda mu karanta ya zama daidai, Allah ta'ala ya ba mu lada, kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana. Fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, wa assalamu alaikum wa rahmatullah. Amin.